Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a, takardar kudin kasar Turkiya ta lira ta yi faduwar da bata taba yi ba cikin shekaru 10 da suka gabata, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta saka ma kasar ta Turkiya haraji, wanda ya sa masu saka jari a tattalin arzikin kasar ta Turkiya suka yi jinkiri. Trump ya sanar ta kafar Twitter a jiya jama'a cewa zai ninka harajin dalma da karafan da ke zuwa daga kasar Turkiya, yana mai nuni da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu. A yanzu babu kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da Turkiya, cewar Trump ta kafar Twitter. Dangantaka tsakanin kasashen ta tabarbare a yayin da Amurka ke kiran Turkiya da ta saki wani limamin Kirista ba Amurka mai suna Andrew Brunson, wanda a yanzu aka masa daurin talala saboda zargin aikata ta'addanci. Amurka dai ta yi watsi da zargin, tana mai zargin Turkiya da yin garkuwa da Andrew haka saddan. Gamayyar sojojin kasashen Larabawa karkashin jagorancin kasar Saudiya ta ce za ta binciki wani harin jirgin saman da ya halaka mutane akalla 50, waɗanda mafi yawansu yara ne, bayan da a baya ta kare harin a matsayin abin da ya halatta. Wannan sauyin matsayin ya biyo bayan sukar da ke dada fitowa daga al'ummar duniya, ciki har da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya da ke kiran da a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa. 'Yan tawayen hutsi na kasar Yemen sun ce yara akalla 40 ne aka kashe a harin na ranar Alhamis a arewacin kasar, bayan da wani makami mai linzami ya fada kan wata motar bus mai dauke da wasu 'yan makaranta da ke dawowa daga hutun bazarar sama. Mai magana da yawun ofishin jakadancin Saudiya da ke Washington, Fatima Bi'asan, ta faɗa a wata takardar bayani cewa an tura batun ga kwamitin bincike na gamayyar. To karar fa a shafa ana shan labarin ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasar Iran sun daddaki magoya bayan 'yan wasan kwallon kafa a babban dandalin wasa na birnin Tehran, wadda ita ce a rangama ta farko tun bayan da aka fara zanga-zanga a fadin kasar a watan Disamban da ya gabata. A rangamar ta jiya jama'a ta auku ne a dandalin wasa na Azadih da ke Tehran, babban birnin kasar ta Iran, yayin da 'yan kallo suka taru gabanin fara wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Istiqlal da ke yankin da kungiyar Sazi da ta kai ziyara daga birnin Tabriz. A wani faifan bidiyo da sashen Fasha na muryar Amurka ya tabbatar, bayan an samu daga ɗaya daga cikin 'yan kallon da ke dandalin wasan, magoya bayan Sazi na birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin Iran, waɗanda ke saye da jajayen riguna na ta ɗaga murya suna cewa Allah ruguza mai mulkin kama karya, wanda hakan wani sabon kalami ne da marasa kaunar gwamnati ke amfani da shi a Iran, inda wasu ke zargin shugaban addini Ayatollah Al-Khamenei da janyo taɓarɓarewar tattalin arziki. Wata mace da diyarta da aka ta sakeyarsu zuwa kasar su ta haihuwa El Salvador ranar Alhamis sun saki dawowa Amurka 'yan sa'o'i bayan da wani alƙalin kotun tarayya ya bayar da umarnin a dawo da su. Ya kuma yi barazanar tuhumar wasu manyan jami'an gwamnati da kin bin umarnin kotu, muddin dai suka yi watsi da wannan umarni nasa, a cewar jami'an da kuma lauyoyin matar da diyarta a jiya jama'a. matar da diyarta waɗanda ke cikin mutane da dama hada ke fafutukar ganin ba a fitar da su daga ƙasar ba bayan da aka yi watsi da buƙatar su ta neman mafaka saboda a cewar su sun fuskanci barazana a gidajensu da kuma ƙungiyoyin banga a ƙasashen su na asali. Alƙalin kotun Emmett Sullivan ya fusata sosai bayan da lauyoyin wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai suna American Civil Liberty suka gaya masa ranar Alhamis a yayin zaman kotu cewa an fitar da matar da diyarta daga wurin da ake tsare da su kuma da alamar dai an fitar da su daga ƙasar ma. A California, kwamitin masu taya alkali yanke hukunci na juri ya umarci kamfanin sarrafa kayan noma na Monsanto da ya biya dala miliyan 289 ga wani wanda ke fama da cutar daji.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne.
Halin ɗan adam ba dama halin ɗan adam sai Allah.
Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji, sannu da kokari kuma barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai magana akan shirin nan na kula da mata masu juna biyu da ƙananan yara a jihar Jigawa. Rahotanmu na biyu zai magana akan abubuwan da ke kawo ɓarin ciki. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan kirkiro da cibiyoyin shayar da jarirai nonon uwa a ma'aikatan jihar Neja domin baiwa iyaye mata masu aiki kuma suna shayarwa zarafin shayar da ‘ya’yansu nono a lokacin aiki. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan abin da ke kawo cutar sankarau da kuma taimakon da wanda cutar ta kama shi zai iya yi wa kansa kafin isa ga likita. Rahotonmu na biyar zai yi magana akan illolin shan miyagun ƙwayoyi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Na faɗa halin ɗan adam, ɗan adam mai bakin dariya, amma a zuci a gane halin mutum sai Allah.
Shekarar 2012 azuzun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya dauki gabaran yaki da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa a jihohi 12 da ke arewacin Najeriya, cikin su kuwa har da jihar Jigawa. To ko yaya ake ciki yanzu haka a jihar ta Jigawa? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Babban sakatare a hukumar lafiya ta jihar Dr. Kabir Ibrahim ya yi mana ƙarin haske.
Jihar Jigawa tun daga shekara ta 2010 zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman sau biyu a shekara, wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da ƙananan yara, wanda ake yi a wata na 5 da wata na 11. A zancen da nake miki mu yau din nan muke kammala ɗaya daga cikin irin wannan gangami da wannan shekara, kuma nasaron da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara ƙanana ba kaɗan bane. Bayan wannan, jihar Jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu ba da tallafi. Ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna, wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikinsu kuma za su tura yaransu makaranta. Bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta ɓangaren faɗakarwa akan wayarwar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwanmu, shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri. Bugu da ƙari, mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman. Duk wata mace wanda Allah ya sanadar rasuwarta a dalilin ciki ko goyansa ko haihuwa, inda asibiti aka yi wannan rasuwa, to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda ya bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na ɓangaren ma'aikatanmu, ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi wanda ya dace, wanda ake kira wato kamar maternal death review. Wannan ya taimaka mana sosai, na gano bakin zaran da idan an yi ɗaya, insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba, sai dai mun san abin da Allah ya kaddara babu wanda zai hana shi. Idan ana neman ƙididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun ƙaru ko sun ragu, mu da abin da muke alƙalaman da muke ɗauka asibitocinmu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake, don sai kaga an yi sati wata, misali biki ji a babban asibiti an yi mutuwa kan gwiwa guda 1-2 a cikin asibitin ba. Da ku za ki je ki tarar da al'amuran ba haka suke ba, amma kamar a ce miki guda 30 ne ko sun ne, wannan yana bukatun sai an yi bincike na musamman na gida-gida, wato survey, kafin ka kididdige domin ka samu alƙalma wanda suke su ne ainihi a halin yanzu. Sai dai idan za ka yi duba da abubuwan da aka faɗa a jan baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi. So muna jiran lokacin da irin wannan kididdiga za ta kasance, wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi, domin an kirga za mu ba da hujjar akan cewa Jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Matsalar ragon kaya ga mace mai juna biyu na da matukar hatsari ga rayuwar matan, kuma akwai dalilai da dama da ke kawo barin na ciki. Amina Abdullahi Gilbo ta zanta da wani ƙwararren likita a rahoton da ta aiko mana.
Ƙwararren likita a fannin mata na asibitin koyarwa a jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi, Dr. Abdulkarim Garba Mai Riga, ya bayyana matsalolin da ke kawo barin ciki.
Wato misali, ko yaro kansa din bai same ya halitta mai kyau ba, ko kuma bayansa ko cikin sa hanji yana waje da haka, irin haka tun yana karami ma yakan lalace, shine sai a samu bari. Wato wannan wani hanya ne wanda Allah subhanahu wataala yake rage mutane wanda da sun fito duniya da su kasance da wasu illoli a jikinsu. To wannan din daga halitta kenan. Na biyu, wani sa'ili mahaifin uwa din yakan kasance akwai wani ciwo a ciki wanda yaro ba zai iya zama a ciki mai kyau ba. Lokacin da aka samu fafe koyin, in yaje zai manu da cikin mahaifa din, sai kaga da yake wurin akwai ciwo, sai ba zai zauna ba, sai ya fito. Sannan kuma akwai wasu magunguna da mutane sukan sha, musamman mata, yakan kawo zuban ciki. Zaka ji mamakin mafi yawan magungunan da ake bayarwa a kemis don saboda kare ciwon jiki ko kuma warkar da ciwon jiki, suna zubar da ciki, musamman idan ya faru lokacin da shi dan tayin na cikin uwansa, lokacin da zai manno a jikin mahaifa, idan ta sha wayannan magunguna din yakan jawo bari. Sannan kuma akwai wasu cututtuka wanda in suna jikin uwa shi ma yakan kawo bari, misali ciwon suga, ciwon hawan jini, wayannan duka sukan iya sa da ciki ya lalace. Koda ciwo wanda ya shafi kwayoyin cututtuka, misali ciwon zazzabin, ciwon sauro din na malaria, shi ma yakan zubar da ciki. A nan kasan mu ma shi yafi zubar da ciki bayan wannan halitta da muka ce in bai kyau din ba, yaro yakan lalace ya fita a bari kenan. To wayannan din su ne a takaice kadan daga cikin abubuwan da suke sa mace takan yawaita yin bari. To me ya kamata a yi? Mu in an zo asibiti mukan duba mu gani bari din iri-iri ne. Akwai bari kala-kala guda biyar. Na farko akwai barin da muke kiransa yana tsoratarwa ne, wato threat ne. Mace ta ringa zubar da jini, wannan ciki din baya da wani matsala. Shi in mace ta huta kawai ta samu kwanciya a gado ba aiki, ciki din yakan ci gaba, ba zai lalace ba. Wannan ba bukatan wankin ciki, hutu kawai mace take bukata. Akwai na biyu wanda shi kuma yakan fara lalacewa, wato har ya kai matsayin da ko an yi yaya wannan ciki din zai lalace. In an bar shi sai lalace, in an cire shi ma daddare ne. To irin sa ne mun ga mace tana zubar da jini da yawa, mukan ce to bari mu taimaka mu ƙara sa shi da wuri tun jini bai lalace a jikinta ba. Na uku akwai wasu kuma wanda yaron zai mutu a cikin uwa tun yana karami amma ba zai fita ba, yana nan a makale a cikin mahaifin. To kaga irin wannan dole ya wankin ciki, in ba haka ba ba zai fita ba. Na hudu akwai wani kuma wanda zai ka gani cewa yaron ya fita amma bai ƙara sa fita gaba ɗaya ba, to dole ne mu ƙara sa shi, ko da shike akan iya bada magani wani sa'ili ya fitar da shi gaba ɗaya kadan kadan, amma mun fi so a yi shi a take don saboda haka din yake rage zuban jini, yake rage kuma shigan kwayan cututtuka. Sannan na biyar din su akwai wanda lokacin da uwan ta zo komai da komai ya fita, wannan zaka ganin an yi scan an tabbatar da komai ya fita ba bukatun a yi wankin ciki. Saboda haka ba dukkan lokaci ne akan ce za a yi wanki ciki ba, in akwai bukatun wankin ciki ne ya gwada cewa cikin bai gama fita ne gaba ɗaya ba. In da ya gama fita ba wani wankin ciki. Cikin da bai kai wata biyar ba shine muke kira bari. In ciki ya wuce wata biyar mukan kira shi aihuwa ne kawai, sai dai aihuwan yaron da bai yi kwari ba. Shi yasa a mafi yawa da kaga cewa barin da ke samu kafin wata biyar din wani sa'ili yake danganta ga shekarun mata. Idan mace ta tsufa ta wuce shekara 45 to bari yakan yawaita a lokacin, saboda koyinta ya fara tsufa, ba shi da karfi kamar na yarinya ya mace wanda take misalin shekara 25 shekara 30.
Dr. Abdulkarim Garba mai riga kenan, likita a asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Hukumomi a jihar Niger Najeriya sun sha alwashin samarwa iyaye masu shayarwa kuma ma'aikata cibiyoyin shayar da jariransu nono a lokutan aiki. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Za a kirkiro wurare na musamman da mata masu goyo za su rika shayar da jariransu a ma'aikatun gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Wannan dai na ɗaya daga cikin matakan da hukumomin Najeriya a ɓangarori daban-daban ke ɗauka da ke nuna mahimmancin shayar da nonon uwa zalla ga jariri har na tsawon aƙalla kimanin watanni 6. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware makon farko na kowane watan Agusta domin faɗakarwa akan mahimmancin shayar da nonon uwa ga jariri. A wani taron manema labarai akan mahimmancin wannan mako, kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce duk da yake an ɗan samu ci gaba ta wannan fuska, amma har yanzu kimanin kashi 30 ne kacal na matan da ke shayar da jarirai nonon uwa kamar yadda ya kamata a Najeriya.
An dan samu karuwar shayar da nonon kaga makaɗa ma ba sosai ba, a cikin kashi 100 har yanzu mun samu kamar mutane 30 cikin kashi 100 a mata suke shayarwa. So kun ganda saura.
Hajiya Amina Isa wata uwa ce kuma jami'ar kiwon lafiya a jihar Niger ta yi ƙarin haske akan rawar da ya kamata mazaje su taka wajen shayar da jariri nonon uwar.
Idan muka bi aka saurari maganan da muke yi ko ta rediyo ne ko kauyuka, namijin da ya ji in shi kaɗai ya ji labari ya je ya tara mazayen uwanshi, ko a masallace ne in an yi dar da sallah limami ya yi dar a bada jawabi akan bada goyon baya akan mahimmancin shayarwa da ruwan nono. Ko alkur'ani akwai, kuma na san ko a Bible din ma akwai batun shayarwa don abincin da ya kamata a ba yaro kenan.
Yan jaridu mata ma sun shiga wannan fadakarwa, akan haka ne ma shugabar kungiyar yan jaridu mata a jihar Niger Madam Mary Bawa Barje ta ce za su shiga jerin gwano na tattaki a ƙasa da manyan jami'an kiwon lafiyar za su yi a tsakiyar birnin Mina.
Dun kaga aikin mu yana tare da sanarwa da fadakarwa, to akan wannan walk tafiya da za a yi tattakewa kaga zai ƙara ma mutane jama'a gaba daya ilimi akan maganar shayarwa da ƴaƴa wata 6 ba ruwa ba abinci.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Shin ko mai sauraro ya san abin da ke kawo cutar sankarau da kuma irin taimakon farko da wanda cutar ta kama ka iya yi wa kansa kafin zuwa asibiti? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Farfesa Isa Abubakar, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ya yi ƙarin haske akan alamun cutar ta sankarau.
Wato alamunta dai akwai zazzabi, sannan akwai tsananin ciwon kai, wani lokacin mutum yana suma, wani lokacin kuma kaman yadda sunan yake jiki zai sankare, wato wuya zai kage ya zamana ba sauki wajen juya wuyan nan. To idan aka ga irin waɗannan ba sai an jira abu yayi nisa ba, maza-maza a garzaya zuwa asibiti. Babu wani zancen rigakafi da za a ce, sai dai misali kaman a yara ƙanana, misali idan zazzabi yayi tsanani, to koda ba sankarau ba kuma wani cuta ne mai jawo zazzabi, ana sanya zamana an dan jika dan tsuma ruwa mai dan lumlum, haka ana sa a jikin saboda tsananin wato haka, so domin a rage tsananin zafin. Don ba haka ba shine yake sa yara su fara suman maki kaman abin da ake ce tafiyar ruwa. To wannan ana rage tsananin zazzabin ne, ba wai ita sankarau din ake magani ba. Sanin sankarau ya faru sai masana, domin an je asibitin akan yi aune-aune. Wani lokacin ma za ka ga wata allura ake sa a gadon bayan mutum a jawo wani ruwa wanda daga kaman abin da ya shafi kwakwalwa ne da abin da yake hada da ita ake jawowa. To su masana suna iya ganewa a asibiti, likitoci kwararru ko kuma likitoci dai da suke aiki sun san yadda wannan ruwan yake idan ana zaman lafiya. An kuma da sankarau sun san yadda yake canza, har ma kuma su kai ɗakin gwaje-gwaje a dada dubawa a tabbatar ita wannan ƙwayar cutar ce. To da zarar an ga haka babu wani wata-wata, akwai magunguna da ake na allurai, har ma kuma wasu na sha na hadiya, amma dai don a yi maganinta.
Me yasa mutanen da suke da wannan cuta ta sankaro ake ware su ba a haɗa su da mutane?
Gudun yaduwar cutar, saboda cuta ce kamar yadda na yi bayani ba ta da wuyan ta yadu, musamman in mutane suna cuɗanya kusa da kusa, ta hanyar numfashi ake yada ta, musamman wajen bacci idan dai mutum da dan uwansa ko da matarsa ta aure ko kuma wani dai wanda dai har suna kwanciya kusa da juna suna shakan numfashin juna, babu ya kaga ƙwayar cutar ta tashi daga jikin mutum ta koma jikin ɗayan, shi ma sai ya kamu ko kuma ita ma sai ta kamu. To shi yasa ba a son mutane su rika zama kusa da kusa, musamman misali kaman makarantun mu na Allo inda almajirai da yawa suke kwana wuri daya, a bariki na sojoji da sauran ma'aikata masu wanda suke zaman bariki da duk wani wuri dai da aka sani, musamman yanzu kaman inda ake da wato camp inda ake ajiye yan gudun hijira. To wannan shi ma cutar Allah ya kiyaye idan ta shiga wajen ba ta ta dadi, domin yaduwa take kaman wutar daji.
Farfesa Isa Abubakar, ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
To amali da miyagun ƙwayoyi da kuma shan ƙwayoyin magani ba tare da shawarar likita ba na daga cikin abin da ke kawo salwantar matasa, domin jin irin illolin shan ƙwayoyi musamman ba tare da izinin likita ba. Sabuwar wakiliyarmu da ke Abuja, Hawa Umar, ta aiko mana da rahoto.
Shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umarnin likita ba, ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba. A zantawar da nayi da ƙwararren likita Dr. Imam Malik Barau, ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye, inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu ɓangarori na jiki. Dr. Barau ya ƙara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa, tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma.
Akwai abu da ake ce ma depression, mutum ya shiga cikin shi depression. Wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce mutum ya kashe kanshi, mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi. To depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa, ba ka san ganin komai, ba duk irin waɗannan abubuwan da kuma mutum zai fara no had depression ɗin. akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai, akwai kasala.
Duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan.
Abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su. Kamar irin su kidney din nan, ana samun su liver din nan, akwai blood short eyes din nan da mutum zai rinka ɗan samun kamar jini na fito mai daga cikin ido. Akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar taɓarɓe ko ni abu gashi daidai amma shi a wurin shi kawai ba a kyauta mashi ba. Ba daidai ba ne ba. Sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaki ga cewa kawai su taushe hankali suke nema. Bala'i suke so da sauransu yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda mutum abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan. Cikin waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take sakin samsatin enzyme, akwai samsatin enzyme din da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shi ne daidai. Shi kuma shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu. Sannan in ta saki dubu ɗin wannan hey nan wannan sai nan kamar a ce za ka fito daga gida ne za ka shiga cikin gida, ka san ga ɗakinka, ga falo, ga kitchen. Za ka shiga ɗaki, za ka fito, za ka je falo, za ka fito, za ka je kitchen. To amma wannan abin idan ta saki shi da yawa. Idan ka fito ɗin mutum ka shiga ɗaki sai ka cikin ka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin kwakwalwa suke.
To idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kwakwalwa.
Yana da nasaba da kwakwalwa sosai.
To
yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta.
Na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa?
Yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayansu saboda idan aka haukace shi ne za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje. Wurin faɗuwan ma ka san inda za ka faɗin, ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo.
A nasa ɓangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya.
Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawatawa mutane da suke mu'amala da waɗannan abin sukan ba mu dama. Yi kare sukan karfafa mu da kayan aiki su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin yan daba yi kare mu fito. Jihar Kano ma da yake ina nan Kano ne ita ta ba da tallafi 100%.
To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato ba ta yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar ba ta da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake?
Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne amma gaskiyar maganan wa'innan rehabilitation centers inda muke magana ba wai suna nan da irin standard irin ƙasashen waje ba ne. Da yake a ƙasarmu mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatanmu ba mu yi ƙoƙarinmu ba tare ma da tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama annoba yanzu a gari.
Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga ci gaban al'umma ci gaban ƙasa matsalar tsaro da ma ƙalubale ga lafiyar ɗan adam. Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Maryam Bashir Bugaje.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.